أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا همة الشيخ اهدنا لنا بهذا المحضر والتعطف بنظرة تسل لنا بالظفر. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Muna sallama ta addinin musulunci ga ƴan uwa masu girma, masu daraja, masu son addini, wanda suke bibiyan wannan ainihin fili na ibada da hukunci. Hakika addini baya faruwa sai da ibada, ta kuma ibada ba ta yiwuwa sai da ilimi. To lallai muna muku godiya da jibirin sauraron wannan ainihin fili mai tarin alkhairi da albarka da yake gyara mana ibadunmu a babin gyara kayanka bai zama sauke mu raba ba. Wato wanda yake karantar da mu fardu aini farilla ta dole wanda ya kamata mu gani, kuma kullum muna ne ta wa ƴan uwa. Wato Allah subhanahu wataala ya farlanta mana salloli guda biyar wanda su za a fara bincikawa cikin kayan aiki mu ranar tashin alkiyama. Amma fa kullum idan muka lissafa za mu ga sallolin nan guda biyar, ana daga sallar asubahi, tunda muna maganar mazhabar malikiya ne, ita ce sallah ta farko a gurin Imamu Malik, har zuwa wato sallar isha'i. Za mu ga kowace sallah da yin alwalanta da zuwa kai sallan da wuya ya wuce minti goma sha biyu, da haka sai ya zama wani ma da zai kai ba yanayin ainihin ɗan saurinsa haka. To kaga idan ka ba su ma kowace ka ba su minti sha biyu, kaga zai ba ka minti 60 ne, awa ɗaya kenan a cikin awa 24 da Allah ya ba ka. To sai ba ka da uzurin ba ka sani ba, sauran awa 23 ka je ka koyo abin da za ka zo ka yi a cikin awa ɗaya. Wannan ainihin wajibi ne, kamar yadda duk kullum malami suke faɗan wannan ka'ida shahararriya, mala yatimmul wajibu illa bihi fa huwa wajibun, duk abinda wajibi ne zai cika ba sai da shi to wajibi ne. To da haka neman ilimi wajibi ne, wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana da haka a cikin ainihin hadisan sa mabambanta. To kuma mun sani ilimi iri-iri ne. Akwai ilimin mukan da ma ba na wajibi ba, mun matsawa kanmu mun mai da su wajibi muna yi. Amma abin takaicin shi ne ilimin abin da za a tambaye mu a lahira na ibada da hukunci, shi kuma mun bar shi, ma'ana kamar ma baya ma cikin babi ma na mustahabi, baya ma cikin lissafinmu. Don haka ƴan uwa mu kula mu gyara kayan ka da su cikin riba ba. Alhamdulillah muna karanta wannan littafi a cikin wannan fili mai albarka. Littafi ne aka sa, ba kai ya lacca da wazi ake yi ba, littafi ne. Kai ma za ka iya siyo littafin nan a kasuwa ka ainihin zauna a daidai lokacin da ake gabatar da wannan fili, kana bibiyar wannan karatu kamar yadda muka ga iyayenmu magabata suke yi. Wannan littafi shi ne littafin akhbari, wannan littafi ne mai albarka. Duk wanda zai yi maganar gyaran sallah a ƙasar Hausa da ma ƙasashen Larabawa gabaki ɗaya, to sai ya yi maganar wannan littafi, saboda irin gwalagwalan jawabai da suka ainihi da aka zo da su a cikin wanda suka wajaba mutum ya sani, kuma an kawo su a cikin wannan littafi. Amma littafin ya samu gata wurin malamai da yawa, kowa da irin gatar da yake yi masa. Mun ɗauko gatar nan da wani malami da ake kira Muhammadu Kani ya yi wannan littafi, shi ne fawa'idul minan lil Muhammadu Kani, ana fawa'idul minan wato fa'idodin baiwa na Muhammadu Kani, wato shi ne su'alun wa jawabun ala kitabil akhbari, tambaya da amsa da aka yi akan wannan littafi na akhbari. Kuma alhamdulillah muna cikin baji na taimama ni da littafi na, muna shafi na wato 24 kenan. Mun tsaya a tambaya, wata tambaya da muka yi kuma ba a ba da amsa ba, ana bayan mun ji farillan taimama, to sai kuma aka yi tambaya kan cikin farillan taimama an ambato mana kasa. Dole ita taimama yadda in ana maganar alwala a yi maganar ruwa ne tsarki tunda da ruwa ake yi, to ita kuma taimama dole a yi maganar ƙasa mai tsarki tun daga ƙasa ake yi. Sannan kuma ƙasar mai tsarkin, kowace ƙasa mai tsarki ne take yin taimama? A'a, ba kowace ƙasa mai tsarki ne take yin taimama ba. Da haka an faɗi nau'o'i daban-daban, ma'ana na ƙasa waɗanda ya halatta a yi taimama da su, da wanda bai halatta ai taimama da su ba malai yake cewa ma huwa sa'id su'al tambaya ma huwa sa'id menene kasa jawab amsa yake wa sa'id kasa huwa turab shine turbaya wanda iyayen fulani suke kira bulbuli ba'ana normal kasa da muka sani shine ainihin turab mutun zai ainihin yi taimama da wannan kasa wacce muka sani ita kasa ce kai tsaye wa tubu da tubali an ce tubali kuma shine wato kasa mai danko da aka tura ta aka ajiye ta kuma ta bushe wanda iyayenmu a bayan da tan shine block din su in ana so gini yayi karfi to za a yi tubali a jiggina su a bana a kwaba kasar mai danko kamar laka kenan a tura ta sannan a ajiye ta ta bushe to wannan shi ake kira tubali to wannan kwaba ta da aka yi da tura ta da aka yi ta bushe din wato bai zai hana a yi taimama da ita ba sai dai idan ya zama ba fata ba Allah ya kiyaye wato an sani a zahiri kasar da ruwan da aka yi amfani da shi ko kasar da aka yabo kasa ce wacce take akwai najasa a ciki to nan mutum bai zai yi ba amma ma dama babu wani abun da ya tabbata na sahihi cewa lallai akwai najasa a cikin ta ko cikin ruwan da aka ba ta da shi to ana yi ana taimama da shi والحجر ده دوتي دو اصل لله ده مكاسني شرغا شرغا كو كما كانانا كانانا duk da yadda ainihin uzuri da bukata ta kama sannan wasalju wato da yumbu ko kace wato kasa jikakkiya amma ba mai danko ba ana shi ne salju kasa jikakkiya wacce ba mai danko ba in baka samu turabu ba ma'ana kasa wacce take bushashiya dan dauri normal kasa ba to sai zama inda ka samu din kasance amma kuma tana da danshi ko yanayin wurin ne irin wurare ko surare da muka sani suna dan bulbulan ruwa ko da yaushe musamman idan ya zama akwai dan damuna ko kuma wani wuri ne kawai da baya bushewa kan kataran ko da yaushe yana jike to ima dama kasa ne ko ba wata najasa a wurin to shi ma dan ruwan ya jika shi ya zama yunku to bana ya zama yana da sanyi ba zai hana ainihin ai taimama da shi ba wal khabqabu da kwababbiyar kasa eh kwababbiyar kasa wacce mai danko amma tana da sauran ruwa a cikin ta ita ma wannan babu laifi mutum yi taimama da ita idan ya zama bai da wata kasar bushashiya da ainihin zai iya yin taimama sai da iya wannan kasa din malai ce wannan idalika da makamantan haka ana dai ma dama kasa tana nan a yanayin ta na kasa don jikanta bai zai hana ma'ana mutum ya zama yayi taimama da ita ba to wasu kasa ce ba ta halarta ita kuma ko abu shi take ma ai taimama da ita kaji yadda matsalar ta malai ce su'al tambaya hal yajuzu tayammumu bil jismil madbukhi shin yana halarta ai taimama wato da kasa konanniya kasar da aka canja wa launi ma'ana ta bar launin ta da aka santa na kasa da shi ta hanyar wato sa mata wasu sinadarai ko kuma kona ta ma'ana a kowace ya zama konanniya ce ya halatta mutum ya taimama da ita kuma ko da abu shi take jawab an sa malai ce wala yajuzu taimamu bi jismil madbukh baya halatta ai taimama da kasa wacce take konanniya ko dai wacce aka canjawa tsarin halittarta ana ta bar yadda aka santa a matsayin kasa saboda ainihin wani aiki da dan adam ya zo yi a kanta malai yake cewa wal hafiri baya halatta ai taimama akan taburma ko taburman kaba ko taburman roba a wata a wani maganan na malai suke suka ce wa in kana til gubaru fi ko da akwai kura wanda zai ce ai ina ga taburman ta yi kura wato kura ya zo bulbule taburman gaba daya ta haka da ba shi ne dai da yake wurin ma ya san taburma ne saboda kuran wurin to ma dama kasan taburma ne to zai zo yi taimama a kanta ba da haka kasa ne kura ne aka yadda ai taimama a kanta ba taburma ne kura ba sannan wattubi da tubali shi wal khashabi ne wal khashabi da kirai ana kasa ce amma gila gona ne haka kuwa da kirai wannan baya halarta a zo ayi taimama ba a wurin saboda wannan kirare dole in za a yi tunuma su sai an janye an cire wa'innan kirare ɗin. Wal hashishi da ciyawa wuri ne mai ciyawa gaba ɗaya, saboda a yi taimama akan ciyawa, saboda ciyawa daban ƙasa daban. Don haka idan aka ce wuri ciyawa ne, to ai ka ga abun ya canza kenan. Yanzu kai ma ka faɗi sunan wurin ciyawa ne, sunan wurin ba ƙasa ba, duk da can ƙasansa ƙasa ne. To amma dai saman da za a yi mubashara da shi, wato ai shi ciyawa ne. Kamar dai taburman mun sani ita ma ai ba a sama ake ɗora ta ba, a ƙasa ake shimfiɗa ta. Amma tunda an samu wani abu na shamaki da zai shiga tsakanin hannunka da ƙasar, to nan ma sai aka ce ba za a yi taimama ba. Za ka wannan abubuwa guda uku ba a yi taimama a kansu, ba a yi taimama a kan ƙasa, wato ma'ana dafaffiya wacce aka dafa ta, wanda malamai sun yi ta maganganu da ƙara junan su sani cewa mai hukuncin yin taimama a kan fulo na siminti. Lallai fulo na siminti ba a taimama a kansa, duk da shi siminti wasu malamai sun ce ai ba kona shi ake yi ba. Da haka wasu sinadarai ne ƙasar ce ake ƙira, amma sai a sa mata wasu sinadarai waɗanda za su sa ta zama ta yi ƙarfi fiye da ainihin sauran ƙasa, ta yadda ma da an ɗebo yashi, misali an zo an haɗa da shi, sai ka ga ya gina mutum bene da komi da komi inda zai zo ya zauna. To ai wa'innan sinadaran sun riga da sun canja ta, ko da ko wurin haɗa wannan sinadaran da ƙasar ba dafawa aka yi ba, amma tunda an riga da ƙasar ta cakuɗa da wani abun da za a iya cewa ba ƙasa ba ne kai tsaye, don haka ba za a yi wato taimama a kan fulo ba. Sannan malam ya ci gaba da fata dama da bayani dai kan wa'innan matsaloli na ƙasa. Ya ce kuma ma hukumul maridi, me hukuncin mara lafiya, illa ne zin man yunawilu sutura, idan bai samu wanda zai miƙo masa ƙasa ɗin ba, samu ɗan tire ko ɗan kwali haka, ko wani ɗan katako da za a ɗan buga a tanadi wannan ƙasan, kamar yadda za mu ga iyayenmu na baya suna tanadin irin wannan ƙasa ɗin. Duk wanda zai ya rayu da iyaye na baya can zai ga a daidai wurin gidan mutum akwai wurin sallah, to wurin sallah nan baya rasa ainihin wannan keɓantacciyar ƙasa da aka ji domin wato yin taimama, kamar yadda ake tanada butoci domin yin alwala. Da aka malam yake cewa me hukuncin mara lafiya idan bai samu mai miƙo masa ƙasa ba, wanda ita ce lamba ta ɗaya a cikin abin da ya shafi taimama. Malam yake wa rukhisa lil marid, an yi rangwame ga mara lafiya, fi haidil hajari, a cikin bayan dutse, ma'ana zai iya taimama a jikin dutse, ko kuma zai taimama a cikin ginin dutse. Ana gini ne da aka gina shi da duwatsu, shi kuma gashi kwanci bayi da lafiya, to yana da dama ya dafa wannan ginin, ma dama dutsen ne tsandaunin dutse da muka sani na Allah da Allah, ma'ana wanda ba filasce shi da siminti ba, wani aiki na ɗan adam ba rufe shi da tayil ba, wani aiki na ɗan adam bai shigo, ma'ana ya canja masa launin sa da asalinsa ba. To nan lallai ana buƙatuwa buƙata ta kama mara lafiya, bai da mai miƙo masa ƙasa, to zai taimama a jikin wannan dutse ɗin, ko kuma a miƙo masa dutsen ma ya samu ɗan dutse madaidaici da za a kawo masa inda yake ɗin, in ya zama babu ginin da zai dafa, to nan ma malamai suka ce ya halatta. Wattubi da tubali, ana tubalin nan da muka yi magana dazu, shi ma ya halatta mutum ya yi taimama da shi, ana musamman kuma mara lafiya ɗin. Kenan an shirya za a yi ginin, ba ƙarisa ginin ba wani ya kama rashin lafiya, kuma ba a samu dutse da za a miƙo masa ba, ba a samu wanda zai miƙo masa ƙasa ba, to zai iya ainihin wato yi taimama a jiki wannan tubalin, ko kuma a ginin nema na laka na tubalin kai tsaye, wanda kuma ba ainihin sa masa wani sana'a ta ɗan adam ba. To wannan an ba wa mara lafiya dama wato ya dafa wannan gini ɗin, ma'ana fi haidil hajari wa haidil dubi kenan, ma'ana bayan dutse da kuma ainihin bayan tubali. Illa mai jin munawilan ghayrahu, in bai samu mai miƙo masa waninsa ba. To an tambaya kam suna nufin taimami sunnonin taimama guda nawa ne? Jawab amsa, malam fa yanzu ya gawa mana da ƙasa kenan, ya gaya mana ƙasa da ya halatta a yi taimama da ita, da ƙasar da bai kamata a yi taimama da ita ba. Ƙasar da ya kamata a yi taimama da ita ita ce ƙasar da ta zama tana asalin sana kasa wani aiki na dan adam bai canja shi ta koma wani abu daban ba kuma tana da karkin ta da cikin karkin ta koda tana jike ko tana bushe za ta yi taimama amma kasar da ta zama kasa ce amma aiki na dan adam ya canja ta to wannan koda tana bushe mutum bai zai taimama da ita ba wannan kenan to an tambaya mallai yake kam sunan taimum sunonin taimama guda nawa ne jawab amsa sunanuhu salasan salasatun sunonin taimama guda uku ne kaga farillai takwas amma sunonin ta guda uku saboda duk aikin yana dan a cikin farilla ne mallai yake na farko dai tajdidus sa'ili bi yadayhi sabanta kasa da hannayensa ana bugu na biyu kenan bugu na biyu shi ake nufi a nan ana mutum ya yi bugun farko to bugu na biyun nan wannan sunna ne shi ne tajdidus sa'ili in ya yi bugun farko ya shafa fiska ya shafa hannaye to bugu na biyu shi ne tajdidus sa'ili zai sabanta kasa kenan nan kuma ga abin da zai shafa sunnan sa ta biyu shi ne masuma bainal qu'aini wal mirfaqaini da shafan abin da ke tsakanin wuyan hannu da kuma gwiwan hannu wato shafar wannan wurin sunna ne bugawa domin shafarsa sunna ne wato tartibu da jeran da abin a haka wanda za ga akwai dan sabani da malamai kadan amma akwai wanda aka fi yin jayarwa shi ne wasu na cewa idan ka yi bugun kasa na farkon za ka shafa hannu ne kafin ka shafa fuska dan sabanin jerantawan shi ne tsakanin hannu da fuska wasu malamai su ce cewa ana da mutum yana da dama ya shafi hannu ne ya shafi fuska amma abin da ya fi rinjaye yadda nassin alqur'ani mai girma ya kawo da hadisin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama shine ana shafa fuska ne sannan abu a shafa hannu to wannan jero su a jere kai niyya kai bugun kasa na farko ka shafa fuska ka shafa hannu zuwa wuyan hannu ka saki bugu na biyu to wannan kuma shi ne sunna da kuma ana shi kuma ka shafi kuma bainal qu'ain tsakanin abin da yake tsakanin ana ma bainal mirfaqi wal qu'ain ko bainal qu'ain wal mirfaqain tsakanin wato wuyan hannunka da gwiwan hannunka to wannan sunna ne mallai ce tartibu yin abun kuma haka a jijjero farillan nan yadda suke a jero sunnonin yadda suke ba za su bata maka taimama ba sannan haka shi ma sunnoni ma'ana idan mutum ya zama yana da uzuri na lokaci ko da bai shafa tsakanin ko uban ya yi bugun kasa na farko ya samu kasarsa mai tsarki ya yi bugun kasa na farko ya sha fuska da hadda ta fuka wato hannayensa zuwa ko'o malamai suka ce nan ma taimama sa ta yi amma dai ana so komi ya zama kai fatul kamal ana mutum ya zama ya cika ibadarsa yadda ake bukata ita wa fadailu mustahabban taimama arba'atun guda hudu ne masu kawalta masu sauraro muna tafi bai fiya kare insha Allah na farkon su shine tasmiyatu ambaton Allah cewa bismillah lokacin da mutum zai taimama ana so ya ce bismillah ya ambaci Allah sannan ma'ana zai lokacin da zai buga kasa kenan bayan yayi niyya wa taqdimul yumna 'ala al-yusra da gabatar da dama akan hagu ana hannun dama shi ake fara shafawa kafin a shafa hannun hagu kamar dai da muka sani wannan sharadi ne a cikin dukkan ibadu sannan na uku wa taqdimu zahiri zira'i da gabatar da mabayyanin zira'i ana ala batinihi akan maboyinsa idan mutum ya zo shafa hannunsa daga wuyan hannu zuwa gwiwan hannu to ana so ya kaddamar da mabayyanin zira'i malamai suka ce shine bayan tashin hannunka kenan shine mabayyaninsa sannan ala babini akan cikin sa zaka ce an fara shafa baya in ka dauko daga titin yatsunka zaka tafi baya ne direct sai ka je ka taba dan kokon gwiwa sannan ka kamo kokon gwiwa sai ka dawo da ainihin hannun yatsunka da hannun naka wato ta ciki wa muqaddamihi ala mu'akhirihi kuma ana farawa ne da gabansa kafin a je bayansa ba shine magabacinsa kafin majinkircinsa shine daga kan ya zo daga inda ainihin wato ku wuyan hannu ya tsare to daga nan ake fara dauko shafan ma'ana ba idan kai bugun kasa da biyu sai ka je ka danko gwiwa ka taho haka sama ba sai dai ka dauko daga kan yatsun kata shi gwiwar hannun daga nan gwiwar hannun kuma ka sake dawowa wato kan ainihin yatsu din yin haka mustahabbi ne bayan nan malam yace kam na waqidhu kuma abubuwa da suke warware taimama guda nawa ne saboda ita ma taimama tana da abubuwan da suke warware ta malam yace wa nawaqidhu abubuwan da suke warware taimama dai kalwudu kaman alwala ne duk abun nan da muka irga wato kusan guda goma sha a baya na ainihin ahdathun da babun wanda suke kare alwala to dukan suna kare taimama duk abun da yake bata alwala yana bata taimama na bawli yana batawa bayan gari yana batawa mazi yana batawa wadi ma'ana yana batawa iska tusa kenan shi ma yana batawa bacci mai nauyi yana batawa shafan mace yana batawa duka shafan alƙalami yana bata duk abubuwan nan da aka sani wanda suke bata alwala suna bata taimama amma mahada kai malai ce menene kai su'al tambaya ita hal salla faridatan bi tayammumin wahidin shin yana halatta mutum yayi sallan farilla biyu da taimama daya kaga wannan wata tambaya ce da na san wani mai sauraro yana nan ya ainihin yaka take ko ya fara bawa kansa ma amsa to wannan yana daidai da cikin abin da yake tsara warware taimama malai ce wala ta salla faridatan bi tayammumin wahidin ba za a yi sallan farilla biyu da taimama daya ba ko da ku lokaci dai za a yi su uziri ne kama za ka yi azhar da al'asar ne kuma kamar yadda muka faɗa ka ji tsoron fitan lokaci ba zai yi kai alwala ba ko kana cikin uzirin da ba zai yi ma ka kila saba a yi dishin ruwan ba gaba ɗaya to lallai kowace sallah sai an yi mata taimaman ta ita kadanta haka shi ya sa ba ka ji taimaman an kasa ta kashi biyu kana akwai taƙaitacciya shi ne in ka yi niyya ka yi bugun ƙasa na farko ka shafa fuska ka shafa hannu shi kenan akwai kuma cikakkiya shi ne bayan ka yi bugun ƙasa na farko ka shafa fuska ka shafa hannu sannan sai ka sake bugun ƙasa na biyu ma'ana ka shafa hannu zuwa ƙuru sai kuma ka sake bugun ƙasa na biyu ka shafo daga ƙuru zuwa ainihin gwiwar hannu sannan malai ke cewa hal tajuzun nawafil wa nahwa haliman taimama li fariba yanzu dai cikin kunce-kunce na taimama malam ya gama da abin da ke warware taimama sannan kuma yana gaya mana abubuwan da ba zai yi su da taimama ba ƙari kenan akan abubuwan da ana iya yin su da alwala yanzu kaga alwala ai ba sallah ji ba sallah uku ma za ka yi da alwala in dai Allah ya baka dama wato kana da lafiyar jiki da za ka ainihin yi kiyaye alwala sannan amma taimama ko da abubuwan da suke warware wato alwala din sun ba su faru ba ai yanzu ne kai taimama kai azhar kuma ba duk abin nan da yake warware alwala bai faru ba to bai zai kuma kace za ka yi kawa ka daura la'asar ba a'a sai dai ka saki yin wata taimama din domin ka gudanar da sallar la'asar sannan malai ke cewa hal tajuzun nawafil wa nahwaha liman taimama li fariida shina alatta mutum yayi nafila wato ko makamancin nafila shine karatun alqur'ani da dawashi ga wani ko sauraron wasu zikirori liman tayammama li fariida ga wanda asali fa fasli ma'ana yayi taimama ne domin ya sallan farilla malai ce wa man tayammama li fariidatin wanda ya taimama domin ya gudanar da sallan farilla ya zalahu nawafilu ba'daha ya halatta yinafil fi a bayan sannan wa mashul mushafi zai iya shafan alqur'ani mai girma da dauke shi karatu da shi wa tawahu in amaka yake Allah ka kai mu ka ne sa mana wanda bai ba Allah ka kai su wa tawahu zai iya tawafi ma'ana shine istizaga ya dakin Ka'aba shin dan da shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake mana sallah shi sai dan halatta alwala an halatta yin magana cikin ta wa tilawatul qur'ani kai zai zama ma in ala ramma ne gangaren ne ta tilawatul qur'ani ko da bai daga ba wanda mun sani yin karatun alqur'ani da alwala ladan sa daban ne kamar da Imam al-Ghazali ya faɗa da yin karatun alqur'ani ba tare da alwala ba wannan kenan to shine malam sai mana dajiya kuma yace to amma ba haka kawai abun zai faru ba hal bi zalika shurutun shin a cikin haka akwai sharuda yace lalle akwai sharuda wasu shurutu ko sharadin sa shine inna wa zalika sharadi na farko kenan in yayi niyyar haka lokacin da zai yi taimama daman ya san abubuwan da ya saba yi in misali salar isha'i ce in yayi taimama zai tashi ya shafa yi da witiri ko kuma a koma sallan azhabin ci al'ada sai yayi tebama zai tashi wato ya ainihin ginafila raka'a biyu bayan azhar a ko kuma dai akwai dalili da ya saba yi wanda ba na dole ba da ya saba yin su bayan sallolin sa na farilla ne kamar da muka sarrawa cikin nan da ake yi daga idan yayi niyan haka sannan kuma wata salat bis salati kuma ya sada abin da sallah yana idan da sallar sai ya dora yi ba sai da ya tafi je wasu uzurin sa sannan ya dawo ya ce to ai da mata zuna yi taimama yanzu bari in yi nafila na da na saba ba musamman irin wannan halin da muke ciki na kiraye kirayen waya gida ya yi assalamu alaikum an yi da sallah yi kina ya daga wayarsa ya fita yana halwa halwa yana cin yana ta maganar sa ya ga maganar sa ya dawo kuma ya zo ya ce zai sake dorawa lallai idan ainihin ya zama ya ainihin yi niyyar hakan ma ya zama to ya sada abin da sallah walam yakhruj alwaqt lokaci ku bai fita ba ana ba wanda ya tayi mali domin kurewar lokaci ba to wanda ya tayi daman don kurewar lokaci ai ana kokarin ya shigar da sallar ta wato wannan wacce zai yi din ne ta zama ta samu lokaci tunda kuma in ta riga da ta shiga to kaga babu maganan kuma a ce sake wato shiryawa kuma domin yi wata nafila a sai dai yanzu kam ya shirya ya alwala domin ya tunkari sallar gaba ita wannan din ya mata taimama ne daman don jin tsoron fitar lokaci kada ya zama lokaci ya fita ba tare da wato ya samu ya shigar da sallar a cikin lokacin ta ba Allah ka ba mu ikon kiyayewa lallai mun dai ji cikin wannan darasi halan yayi mana bayani kasa da ya kamata a yi taimama da ita da wasu bai kamata a yi taimama da ita ba ya gaya mana sunnonin taimama ya gaya mana mustahabban taimama ya gaya mana abubuwa da suke warware taimama sannan kuma da wasu daga cikin hukunce-hukuncen taimama da cewa ba a sallan farilla biyu da ita sannan kuma bayan ba a sallan farilla biyu da ita an ma ana da dama a yi nafili da karatun qur'ani da tawaji da kuma ainihin wato taba ma alqur'ani din amma da sharadin idan an yi niyyar haka lokacin da za a yi taimama ne kaga idan ba a yi niyyar haka ba to lallai idan kai taimama ka riga da kai sallar ka to shikenan wannan taimama din aikin ta ya kare ba za ka kuma sake yunkurawa kai wani aiki da ita ba Allah subhanahu wataala ya yarda da mu Allah ya kara mana fahimta Allah ya kara mana imani Allah ya saba mu cikin ibada yadda kake so ka yarda da shi Allah ya kiyaye mu da sharri da lafiya Allah ya sada mu da alkhairi da niyyar lafiya wannan yanayi na sanyi da muke ciki Allah subhanahu wataala ya kiyaye mu lafiya kuma lalle a dage da ibada lokacin sanyi yana da wahala to amma kuma yana da dimbin lada kada mu yi wasa da wannan lada da yake cikin wannan ibada na lokacin sanyi abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada abinda muka yi kuskure saboda karancin ilimi da shirin Allah ka gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu baraka ala sayidina muhammadin wa alihi sahbihi wasallim subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum